ke gidan iyaye na ni ban samu nayi karatu ba ban je primary school ba ban je secondary school har sai bayan da Allah ya sani aure a nan Abuja bayan na haifi yara uku na matsawani gida cewa ina so in zama ni ma na iya karatun boko irin na sauran yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancin su ne secondary school wayansu ma sun wuce jami'a
kallaban shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Kallabin mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya za ku ji abin da ya zaburar da ita ta dauki wannan mataki amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da take tauye rayuwar mata da dama ta kashe burin su na kafa gida suna yan mata ku biyo mu domin ji ya fi sako
mai baka shawaran take gani na dan uwa ne ka so mai saka a koi na hakan ai daidai ne duk azu a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah na kama gode Allah
idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka tabo batun yan agola yaran da matan da suka saki aure suke tafiya da su gidan miji da waɗansu lokuta macen da ƴaƴan nata sukan shiga halin kunci wani lokaci ma ya zama tabo a rayuwar yaran har su bar wannan duniya a yau shirin zai haska fitila kan wata ɗabi'a ta daban inda matan da kansu suke jefa ƴaƴansu mata cikin tsaka mai wuya sabili da hana su aure don suna neman maza masu abin hannu ko kuma manyan mukaman gwamnati batun da shirin ya tattauna da malama Jummai Abubakar Sadiq ya gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Katsina.
To wannan matsala gaskiya matsala ce a gare ni na. Saboda mafi akasari ba dai kamar mu uwaye mata. Ya ce sai ki ga yarinya ta girma tana zaune a gida. Idan uwa ta ce mata ya aka yi sai ta ce a'a. Ni mama gaskiya mama ne dai sai na samu dan kokon shina ko wani dan mai hannu da shiri ita kuma uwa sai ta dace sai ta biye ma yarinya ta ce ubangiji Allah ya sa haka yarinya ita ba tantsa kanta ba firstly kenan you know idan ma yarinya ta kintsa kanta za ki gani sai tana addu'a ta rike addini sai ki ga Allah ya ba ta abin da take bukata inda Allah Ghafuru Rahim ne da tsaro ubangiji da ya amsa maka kada hanya Allah sai ubangiji Allah ya baka abin da kake bukata to amma sai ki ga ƴan matan su ba su shirye kansu misali ma ƴan matan da ke jami'o'i ba za su shirye kansu amma suna hangin cewa sun gama jami'a ba za su aure talaka ba ba za su aure mafi akasari yanzu ayyayan mu duk suna university sai ga yarinya ta gama university sai ga ta gama university a very tender age amma sai ga sai ta zama jirgaro ba ta aure ba
na'am
ilahi rashin abin da ke kawo ina sai ta ga ita ai ta gama university ne sai ta aure talaka ko kuma ta aure wani mara kuɗi
na'am
tana son ta aure kuɗi wanda zai kawo ne shi na gani na fada sai ki uku kuɗi wanda aka yi yawanci sai baki san yadda al'afa suke ba amma sai ki gani mafi akasari yanzu burin ɗan matan mu kenan
na'am
yake akai ma wanci sai baki san yadda akai wancan ba kuma ai ya kuma ba eh suke ba ba za su tsaya ba kuma hadda laifin iyayen mata hadda laifin mu iyayen mata ne kuma yanzu makaranta ga ta nan ta yawaita islamiyoyi ana wa'azi ana yanzu ilimin addini yayi yawaita to amma ba a amfani da shi
na'am
a gaskiya mafi akasari ba a amfani da wannan addini tunda idan ana amfani da shi dole ne za ki ga canji ƴaƴayenmu sai su ce a nan bazan sai su yi kuɗi za su aura ita kuma uwar sai ce ta gudun kada ta ɓata ma iyalai sai kuma ita ma abin da take buri kenan a kawo lehe na gani na faɗa a kwati sai ce biyu uku kamar yadda aka yi yawanci ita ma a kawo ita samu ita ma ta nuna aiki ya ta kawo miji Buhari
haka
ai abun ba nan yake ba
haka
gani iyaye maza in suka shigo ciki suka yi ma iyaye mata magana sai ki gani ni to ai kaza da kaza da kaza ne kun a tsaya a saurari shi uba kike da wuka kike da nama idan ya kawo wani yake ga wanda nake so in ba wannan iya
yawa malama jin mai banda tsinin fashinki ba ki shigo da wani babban al'amari misali da kika yi magana iyaye maza zaki samu yawanci a irin wannan lokacin da ake irin wannan faɗi tashin tsakanin uwa da yarta na ganin cewa sai an samu miji mai kumbar susa sai ki ga shi uban ya zama kaman hoto wanda ko magana aka sai ki ga shi da kanshi zai ce ai shi ba ruwan shi har ka su ce wanda wasu suna ganin abin da ke kawo hakan shi mai gida ya rasa katabus saboda ma rashin kiyayewa da haƙƙin iyalin ila dama ita uwar da ƴar su suke hidimar rayuwar su a cikin gidan shi ya kalmashi hannu bai da wani katabus shi yasa kila idan rana irin wannan al'amari yazo zaki samu bai da bakin magana kin ganin wannan al'amari ne ya shigo da ba na yanda wasu iyalan maza sukan yi watsi da haƙoƙin iyali wanda hakan ke rage musu ko kuma ke haifar musu da rauni wajen fada aje a cikin gidajen su
exactly ito ban cewa a'a lallai akwai su mafi akasari ma a wannan zamani da muke ciki sai kaga iyaye mata fa yawanci duk suke hidimomin gida suke hidimomin iyalan su makaranta ƴaƴa ne uwaye mata ne yunifon iyaye mata ne mazajen da kai magana sai ce to ba na kawo abinci ba ba na yi kaza ba mafi akasari muke gaya miki suke da irin wannan ba akwai iyaye maza da ke tsaye bisa kan iyalan su tsakani da Allah akwai su wanda sun faɗi da an yi magana da sun tsaya tsayin daka sun riƙe mutunci da daraja da uwa da ɗaya duka sun riƙe saboda sai ki ga shi uba idan ya kiɗi haka ta zauna kenan to amma mafi akasari wanda za ki ga shi uba ya zo ya yi magana an ƙi jin maganar shi to zai kataɓu a cikin gidan shi to amma duk da haka da zai kataɓu ita uwa sai ta nuna ma ƴaƴan nan cewa wannan fa babanku ne idan za a yi sai a tsakanin uba da uwa kada a sako yara ciki a nuna ma wa'annan yara cewa su mutunta ubansu duk yanda yake lahirin yadda uban yake su rinka nuna mishi idan ya ce kaza in kaza ɗin ne su bi maganar shi
to da shi ce gashi al'amarin ya zama abin da ya zama inda za ki samu su kansu mazajen ma suna cika baki motsi kaɗan sai ki ji an ce ga mata nan kamar jamfa a jas duk da kuwa dai ana ganin duk dai da suka kai ga yawa jamfa a jas ɗin nan dai ba dai ka ganin mace dai a titi ka kama ka kai gida don takaman mata sun yawa dole dai sai ka je ka nema wani jan hankali za ki ga iyaye mata na ganin cewa sun rage dogon buri akan ƴaƴayensu da ma su kansu ƴan matan na ganin cewa an daina yawan irin wannan jiran gawan shanun cewa dole sai irin wane da wane
gaskiya ko jan hankalin da zan yi na farko shine a ji tsoron Allah da uwa da iyayen idan suka sa tsoron Allah a cikin rayuwarsu to kome zai zo musu da sauki idan suna addu'a kuma suka sa Allah gaba Allah shike bada shike hanawa duk wanda yazo idan je suka kinda suka yi bincike suka san mutumin kirki ne ko malamin makaranta ne ko malamin asibiti ne inda yana da rufin asiri to ai zaman lafiya ake so ko gadiya idan ce asibiti ne Allah ne idan yarinya ta kawo mutum tace gashi wannan muke so sai a bincike a bincike character din shi a bincike hoshi shi duk idan aka bincika aka na'am a ce ai na'am da shi ba lalle bane sai wani mai dukiya ko mai a'a idan aka sa Allah gaba arziki wa na Allah ne kana yiwa ma ka je ka daura auren madiyarka ne arzikin tana shiga gidan shi Allah ya anshi wannan arziki to sai ai yaya kenan ma shi saboda ka tsoron Allah shine gaba iyaye mata su rinka karantar da ayayen su ladabi da biyayya da tsoron Allah da ina yi bari na bari kuma duk inda mutum zashi yake da gaskiya
kuma da masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa Dan mutum wannan mako ita ce uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad sai dai ba ta bakunci wannan shirin domin tana uwar gidan gwamnati ba sai dai domin irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban ilimin mata da sauran marasa galihu ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya a hirarta da shirin kallabi ta bayyana irin abin da ya zaburar da ita ta dauki wannan matakin wanda yake da alaka da tarihin rayuwarta kamar yadda ta bayyana
tarihi na ina daga cikin macen da ta girma a Bauchi kuma yar Bauchi local government din wato alƙalin local government wanda local government ne da yake zama very difficult a lokacin mu ake barin iya mace ta je makaranta so a lokacin da nake gidan iyaye na ni ban samu nayi karatu ba ban je primary school ba balle secondary school har sai bayan da Allah ya sani aure a nan Abuja bayan na haifi yara uku na matsawani gida cewa ina son in zama nima na iya karatun boko irin na sauran yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancin su sun yi secondary school wayansu ma sun wuce jami'a wannan shi ya ja hankalina da na sai ya kuma cikin ikon Allah yadda sai ya kawo min lesson teacher a gida wannan muka fara A to Z da ita har ya kai ga after one bayan shekara 1 zuwa 2 da ya ga irin kokari da azaka da nake ciki sai kokari ya tafi wato Ministry of Education ya nema mun admission zuwa secondary school Garki kuma a lokacin kuma makaranta ne na yan mata so dole na yi boye kaina as matan aure za mu saka skirt da baret daga duka abinda zai za a yi ma yara da bulala da komai dai ya taso yara aka je muka yi ta kokari to dake shi kuma ga dai yara ga kuma a lokacin kusan mu ne zamu ce muka fito daga North East a 1987 muka tafi Abuja most of the mutane aka zuwa wuraren mu ake sauka ga kula da yara da sauran su na yi from 1 to 2 saboda haifuwa again ba dama yanzu makarantar sai ni sake dropping bayan shekaru kadan muka yi moving daga Garki zuwa Wuse daga nan na ƙara komawa bayan na yayi yarinyan da na haifa na hudu kenan sai na tafi sai na sake komawa muka je aka yi ta fama na sake samun ciki Allah ya sa cikin bai zauna ba ya zube bayan na jima kuma wanda suke gaba da ni sun wuce sai na ƙara canja makaranta a nan dai Wuse zone 4 kenan ko zan 5 na je na fara nan na rubuta junior WAEC after the junior WAEC kuma sai na yi deciding ko bari na yi tutorial lessons. So daga nan kuma dai na sake jawo ni ma wa'in su sauran matan abokai wanda ba samu sun yi karatun ba wai kuma sun yi secondary school amma suna da issues muka koma muka yi kamar 2 years hakan nan daga baya kuma tuka zauna rubuta GCE da wata haka dai aka dan samu wani credit bayan nan kuma bamu gama ba credit din da nake nema dai ina so in tafi gaba so mai gida ya riga da daman ya bude secondary school a nan Nasarawa wato Amaraba muna da Zinari International School na zama kamar ni ce proprietress a wajen ina kulawa da shi da sauransu to a lokacin muna ana rubuta exams amma mu ba yi mana permitin mu fara ba muna zuwa wayan su government schools ne yaran mu sun kai su rubuta to sai ni ma nayi joining din su
aka ji ma ki proprietors kika joining kika kai ga yin jaraba da daliban ki kenan
aka ji aka rubuta jaraba daga nan na samu credit din da ya dace to after some years kuma aka zo an bude distance learning to sai nayi joining Abuja University kadiya kadishi ma an fara bayan maganan politics ya shigo a lokacin muna tare da President Jonathan to na fara wahalan a karban baki a yi nan politics sai na yi difari bayan na yi difari na shekaru 3-4 daga baya na sake koma
hakika ce dai saki ni karatu
haka dai aka yi ta fama har Allah ubangiji ya ba mu iko muka ci nasara na karanta public administration.
Kin samu degree kenan yanzu?
Na samu degree. Ina samu degree a public administration.
To, sai ga ki kin samu license kafa jami'a. Baki ga mun abin da ya ja hankalinki ba.
Shi kuma mun fara ne kisa ina da foundation Al-Muhibba Foundation. Yanzu foundation kafata wajen kusan 19 years kenan. Wanda na kafa ta ne saboda gyaran makabartu mun fara nan Abuja mun muka yi fencing din Abuja a wannan
Apo
cemetery 3-in-1 akwai Muslim Christian and pagan wannan fencing da kuke gani gaba daya Al-Muhibba Foundation ita ta yi mun yi shi a Buhari mun yi shi a Kwali mun yi shi a Epaf da sauransu an yi a Bauchi nayi a local government dina even though okay a local government dina Bauchi sai dai muka sai kayan gyara makabarta da sauransu mun sai motoci na daukan gawa a nan Abuja mun bayar a masallatai da sauransu a su jiwa shi yasa na kasance kafin na gama wato hidima a matan minista wannan lokacin ina ga gaba daya kusan Abuja local government ba inda ban da sarauta ni ce garkuwan jiwa ni ce sarauniyar Buhari ni ce sagin yaba kuluman gwargwado an na manta dai sunan sarauta na Buhari duka dai ga sunan dai so wannan abubuwa shi ya jawo hankalina muna daga cikin foundation din muka fara taimakawa a wajen education da magana asibiti har ya kawo ga cewa mun saka wani makaranta wa mata a nan Bauchi da alƙaleri inda muke karantar aka sa ake karantar da su mun sa wa sunan program din not too late to learn matan aure ne waɗanda wayansu ma fatiya ba su iya ba ana koya musu karatun addini da na boko so daga nan kuma dai mun kokari muka ce to bari mu ina da makarantar da mun tintinin a gine wanda da na yi niyyar in ba da shi kawai haya daga baya kuma da Allah hada da mutane wanda muke aiki da suke duba future sai suka bani shawaran cewa mu fara neman ya zama institute so sai muka yi application da Maiduguri University suka ba mu masters da PGD da Kaduna Polytechnic su ma suka ba mu some other courses MBTE wajen maganan koya mu yara entrepreneurship so structure na nan and all the computers everything suna nan as muna yi da yake kuma jam office mai da abubuwan very difficult kafin a samu student a irin wayannan wurare ina zama wahala da muka ji cewa ana bada license na open university sai muka zauna da mu da jama'an mu muka yi meeting suka ce mun me muke gani tunda ga abubuwan da aka sake samu na ci gaba mu gwada mu na mu gani to alhamdulillah an fara din har suka zo visit suka ga facilities din da muke da shi dai wa so happy suka tambaya kuma aka ga mace ne kuma macen ma daga Northern Nigeria babu wanda aka fara din suka yi inviting dina inje in yi presentation na je na yi presentation na gaya musu labari na da dalilan da yasa nake so yi makarantar kuma a samu ci gaba ba wani abu don mu ko mu taimaki matan mu musamman wanda suke a da aure suka yi aure suka yi secondary school suna so su nemi ci gaba ba samu ba da sauransu kuma da mukan biya ma orphans and vulnerable yanzu a cikin institute da muke da shi muna da yara wajen 27 wanda Al-Muhibba Foundation ita ta dauki a nauyin makarantar su da daikunan kwanan su da biya musu kudin abinda za su yi burman ta sauransu wannan ma duka shine dai abin da ya kara jinjirin ina cewa muna so insha Allah wannan makaranta is private na kudi ne amma kuma za mu dinga samu the profit da muke samu za mu dinga kara ba scholarship ga wanda ba za su samu shiga makaranta ba mai especially yanzu matan da muke karantar da su I am so impressed yanzu aka ana musu exams dama an yaye waɗansu kuma sai muke nuna musu in muka muku a wato koyarwa na shekara ko shekara ɗaya da rabi a zamu nemi gwamnati ita kuma ta shigo ta ci gaba daga inda suke in aka samu iri-iren su waɗansu sai ka ka taimaka musu su ma sun ci gaba da yake mutanen ƙauye ne sosai-sosai muna tafiya can district ko kuma communities na ƙauyukoki inda dai mata ba su taɓa sanin ma wani alama menene iya baban Libi ire-iren su muke fike
yanzu ke wannan makarantar taki ta zama cibiya kenan na Open University
ta zama cibiya na Open University sun ba mu license za mu fara nan Abuja da kuma Bauchi insha Allah beri sun zuwa September muke gani za mu fara
to jami'ar taki a nan Abuja ne ko dai a Bauchi
a jami'an tana nan Abuja amma da shike Open University ne so sun yadda mana cewa za mu iya samu office a can administrative a wuraren da mutane za su yi register kuma zama cewa su ma sun shiga makarantar ana monitoring can kuma a can ma za mu yi kokari mu samu exam center so fa nan ma muna da exam center so kin ga ya zama waje guda biyu kenan
to ita jami'ar dalibai mata ne zalla ko dai a alkin hada
a jami'an an ce jami'a balle ma kuma tunda Open University ne yana haɗe maza da mata
balle balle kan mata a yau na lura wannan zamani mata idan mun lura sai mun tashi mu mata da mi da fikira a zamanin mu mu kai muke tambo dukkanin ƴaƴan mu balle
madalla abinda lokaci ya ba mu damar ka muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa